Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 28 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A jawabin da ya saba yi a daddare a jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa ƙasarsa za ta yi amfani da duk kayan yakin da take da su a yanzu ta kare kanta. Mai ba shugaban Ukraine shawara Mikhail Podolyak ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da ƙarfin to za iya dakatar da mamayar Moscow. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa ‘yan sanda sun yanke hukuncin ƙin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da wani haɗari.
Kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yayin da Najeriya ke fama da ƙalubalolin tsaro, babban hafsan sojin ƙasa na ƙasar ya ce a riƙa ankarar da soji cikin lokaci a ga aiki da cikawa.
Don waɗannan ‘yan iskan ba da sama suke ba. An san su, an gan su, an san inda suke. In an kawo labari kamin su aikata azar su, kaga sai mu same su. A barbari sai sun yi sun kare, sannan a kira mu.
Za a ji cewa kungiyar Jama'atu Nasir Islam ta yitar da kashe wata mace mai ciki da ‘ya’yanta hudu da wasu ‘yan ta’adda suka yi a kudu maso gabashin Najeriya. Sannan yau take ranar jaddada muhimmancin kare mata masu haila da kuma jaddada musu tsafta.
Wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada zake kaman ana kyamatanta, wasu ba za su je kusa da ita, wasu kuma kiga an aje su irin a nesa ma ba a zuwa kusa da su.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jawabin da ya saba yi a daddare a jiya Juma'a, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa ƙasarsa za ta yi amfani da duk kayan yakin da take da su a yanzu ta kare kanta. Ya yi kalaman ne a cikin yanayin bijirewa farmakin Rasha a gabashin Ukraine. Ya ƙara da cewa idan masu kutsen Rasha suna tunanin Lyman da Severodonetsk za su zama nasu, sun yi kuskure. Yankin Donbas na 'yan Ukraine ne. Jami'an sojan Amurka sun faɗi cewa sun sha yin magana da jami'an Ukraine game da batun bukatun Kyiv na samar mata da sabbin kayan yaƙi da za su iya taimakawa wajen daƙile nasarorin da Rasha ke samu a yankin Donbas, amma ba su ce ko za a tura makaman nan ba da jimawa ba. Ukraine ta shafa makonni tana roƙon Amurka ta sama mata makaman harba roka da aka kera a Amurka da ake kira MLRS a takaice, waɗanda suke da ƙarfi sosai kuma sun fi sauran manyan makaman da Washington da ƙasashen yamma suka ba ƙasar ya zuwa yanzu. Mai ba shugaban Ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi, Mikhail Podolyak ya faɗa a yau Asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da Rasha ba, kuma sai da ƙarfin to za a iya dakatar da mamayar Moscow. Rasha da Ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiya da ake yi, inda aka yi tattaunawar baya-baya ta ido da ido ranar 29 ga watan Maris. A farkon wannan watan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son ci gaba da tattaunawar sulhun, yayin da jami'ai a Kyiv suka dora laifin kikikakan da aka samu akan Rasha. A ranar Litinin din da ta gabata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce shugaba Vladimir Putin ne kadai jami'in Rasha da yake son ganawa da shi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar wadda ta kammala wani atisaye da gasar harbe-harben ƙananan makaman yaƙi ta ce a shirye take ta murƙushe masu tayar da ƙayar baya a faɗin ƙasar. Abinda take buƙata kawai shine bayanai cikin lokaci. Daga Jos ga Zainab Babaji da rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta jaddada kwarewar sojojinta wajen kakkaɓe burbushin 'yan ta'adda da sauran ƙungiyoyi da ke tada ƙayar baya da barazanar tsaro a ƙasar. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya bayyana haka a ƙarshen gasan harba ƙananan makamai da runduna ta uku da ke Jos ta karɓi baƙuncin sauran rundunoni bakwai da ke Najeriya. Hafsan hafsoshin na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce horar da Dakarun zai ba su ƙarin ƙwarewa don yaƙi da kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar.
Kin san cewa harbi shine mafi kusan a ce muhimmancin abu na wannan aikin. Shi yasa mu take dauki da bindiga. Ana son in yi harba ya samu. To kaga wannan commission da an kai kenan yana ƙoƙarin ingantar da harbe-harbenmu. Waɗanda sun gazo sun kai wannan abu ba su kaɗai sun kai training ba. Kowa ya training inda ya fito, amma waɗannan su suka zo su wakilci a kamar division nasu. Bancinsu kowa a division ya yi wannan training. Kaga kenan mun samu ci gaba da ƙarin ƙwarewa ta harbe-harben da muke. Kuma an ba kowa isasshen albarushi don ya yi wannan abu. Kaga in Allah ya so da wannan za mu samu ƙarin nasara insha Allahu ga ayyukan da muka yi.
Gasan harbe-harben sun hada da harba bindigar AK-47, pistol, machine gun da sauran ƙananan makamai. Hafsan hafsoshin na Najeriya ya ƙara min haske kan irin nasarorin da aka samu kan yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya.
Arewa maso gabas, arewa manan maso yamma da tsakiya duka muna nan muna kai muna aiki. Ba a ƙare ba sha'anin tsaro babu inda yake a ce 100% an kammala shi. Amma muna samun wannan sarori ko ina gwargwaron hali kuma insha Allah za mu ci gaba ƙarin samu. Abinda kawai muke bukata mutane su dinga ba mu ƙarin goyon baya don waɗannan 'yan iskan ba da sama suke ba. An san su, an gan su, an san inda suke. In an kawo labari kamin su aikata azarsu kaga sai mu same su. A barbari sai sun yi sun ƙare sannan a kira mu. Tunda kaga soja bai yi yana ko ina. Amma inda muke in an samu labari kamin abin ya faru kaga da mu da sauran mutane sai da ƙarfi da ƙarfi. Sha'anin tsaro sha'anin da ya jami kowa da kowa. So in kaga wani abu kai ma ka ce wani abu.
Rundunonin da suka shiga gasar sun hada da runduna ta ɗaya da ke Kaduna, runduna ta biyu da ke Ibadan, runduna ta uku da ke Jos, sai runduna ta shida da ke Fatakwal. Sauran sun hada da runduna ta takwas da ke Borno, sai kuma runduna ta 81 da ke Lagos, runduna ta 82 da ke Enugu, sai kuma sharkwatar runduna da ke Abuja. A ƙarshen gasar sharkwatar rundunar sojin ne ta kasance na ɗaya a iya harba makamai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaishe ki Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke Uvalde a jihar Texas, daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce kwamandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana, kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro na musamman. McGraw ya ce sunan kwamandan Pete Arredondo, shugaban 'yan sanda na fannin makarantun gundumar Uvalde. 'Yan sandan garin Uvalde sun fuskanci suka sosai daga iyaye da kuma waɗanda ke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata, saboda jinkirin da suka yi wajen tunkarar maharan mai suna Salvador Ramos, ɗan shekara 18, wanda ya shiga makarantar ta wata kofa da ba a kulle ba har ya kashe yara 19 da malamai 2. Mahaifiyar wanda ya yi harabin ta nemi gafara daga iyayen yaran makarantar a wata hira da gidan talabijin ɗin Televisa na haɗin gwiwa da CNN a harshen Hispania. Adriana Martinez ta ce ban san abin da yake tunani ba, a gafarta mani, a gafarta ma ɗana. Wata babbar kotun tarayya a birnin Yanaguwa na jihar Bayelsa a Najeriya ta ce tsohon shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan zai iya ƙara tsayawa takarar shugaban ƙasa karo na biyu. Alƙalin kotun tarayya a Yanaguwa Herman Dashen shine ya yanke wannan hukuncin. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To sai dai kuma har yanzu tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Goodluck Jonathan bai fitar da wata sanarwa ba da ke nuna sha'awarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya. A baya dai gwamnatin jihar Bayelsa ta ce ba wani batu na tsayawa takarar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ko kuma sauye sheka zuwa wata jam'iyya daga wata jam'iyya, kamar yadda kwamishinan ma'aikatar watsa labarai a jihar ta Bayelsa Honorable Ayuba Duba ya taba shaidawa muryar Amurka. To ko a baya-bayan nan dai sai da wasu kungiyoyi na arewacin Najeriya suka sayawa tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan fom ɗin tsayawa takara a tutar jam'iyyar APC. Daga bisani dai Goodluck Jonathan ɗin ya nisanta kansa daga kungiyar. Masana shari'a a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan hukuncin na kotu. Barista Sadau Garba wani lauye ne mai zaman kansa a Najeriya.
Shi yana dauka cewa so daya yi saboda doka ta ce so biyu ne, to shi yana dauka cewa wancan na farko da ya yi ya ƙara sama mai gidan shi ne ya raduwa. So sannan ya zo ya sake yi nashi aka zo aka kada shi. So a ganin shi yawa bai saba ma doka ba yana iya ya zo ya ƙara sa biyu. Shi ne kawai abin da kotu ta duba ta nazari a kai.
To kamar su waɗanda suka kai wannan ƙara tun da kotun tarayya ce akwai hurumin zuwa wata kotu ta gaba, watakila kotun ɗaukaka ƙara.
Ita zata ta ce ta tabbatar da hukuncin kotun da ta zartar da wannan hukunci ko kuma ta saba ta ce eh haka ne ko ba haka ba. So shi shari'a sabanin hankali ne, ba za ka iya cewa ga yanda zai kasance ba.
Lamida Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda kungiyar Jama'atu Nasir Islam ta yi Allah wadai da kashe wata mace mai ciki da 'ya'yanta hudu da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Anambra ta kudu maso gabashin Najeriya. Tana mai kiran da a dau matakin doka a kuma inganta matakan tsaro a fadin kasar. Lamida Abakar gare ka.
Kungiyar nan ta Jama'atul Nasarar Islam wato JNI karkashin jagorancin mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ta bayyana cewa kisan da aka yi na baya-bayan nan na wata boyar Allah mai juna biyu wato Harira Jibrin da kuma 'ya'yanta hudu da aka yi ma kisan gilla a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya a matsayin dabbanci. A cikin wata sanarwa da aka aikawa muryar Amurka mai dauke da sa hannun sakataren kungiyar ta JNI Dr. Khalid Abubakar Aliyu ta ce irin waɗannan kashe-kashe na jama'a da basu ji ba basu gani ba wannan babban abin takaici ne. Sanarwar ta ƙara da cewa mun gaji da irin waɗannan ɗabi'u, kuma kamar yadda muka shafaɗa a baya a cikin sakonnin da muke aikawa, ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta rika ɗaukar matakan gaggawa game da lamarin tsaro wanda kuma shine babban aikinta kamar yadda kundin tsarin mulki na ƙasa ya faɗa. Haka kuma sanarwar ta ƙara da cewa kungiyar ta JNI ta ji zafi matuƙa na faruwar wannan lamarin wato na kashe musulmi waɗanda basu ji ba basu gani ba, musamman waɗanda suke gudanar da harkokinsu a yankin kudu maso gabashin kasar masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tun suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Professor Yahaya Tanko Baba malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Wannan shine ake tsammani daga ita wannan kungiya wadda zamu ce ita rufa ce ga daukacin musulmin da ke cikin wannan kasa. Abubuwan da ke faruwa a kudu maso gabashin Najeriya shine abu ne wanda ke da tsananin damuwa. Kashe-kashen da ke faruwa a wannan yanki ba shafi musulmi bane, amma babu masu zama cikin fargaba da tsarda irin musulmi. Bancin suna matsayinsu baki a wannan yanki, to kuma akwai zamu iya cewa kiyayya da ake nuna musu, hatta da musulmi ɗan ƙabilar Igbo suna fama da irin bambanci da ake nuna musu. A wannan takarda da sanarwa da ita JNI ta fitar ta tsaya ne daga sanarwa kawai, koko za ta bi kadi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To gaida Lamido. To kamar yadda ba a rasa sani ba, yau take ranar kare mata masu haila da kuma jaddada musu muhimmancin tsafta. Don haka wakiliyarmu a harkokin lafiyar jiki Hawa Umar ta yi hira da Dr. Ni'ima Idris kan wannan ranar kuma yadda ya kamata mata masu haila su yi. Ga hirar Hawa da Dr. Ni'ima.
Me yasa ma aka ware ranar 28 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar tsaftar jinin al'ada na duniya?
To dalilin da yasa aka saka wannan rana ta 28 saboda ana maganar cycle Lent wanda ake kira kwanakin da mace take kafin ta ga wata al'ada ta zo, kuma a yawanci mata bayan 28 suke ganin wata al'ada, duk da dai wasu baya kaiwa, wasu kuma yana dan fito, amma a saka sake dai kwana 28. To shi kuma watan 5 shi ma dai in ne saboda mata da yawa al'ada ta kwana 5 suke gani, duk da dai wasu kuma tana dan fi, wasu kuma ba ta fi.
To me yasa ranar take da muhimmanci?
Saboda mace da ta balaga zaki ga tana al'ada, yanzu yara ma shekara 8 tara kiga suna iya fara al'ada da wuri. Zaki ga idan yara ba a koya musu ba, har manyan ma wasu in ba a koya musu ba akan al'ada sosai da yadda za su kula da kansu da irin abubuwan da ya kamata su amfani da su, sai ke gaba daya mace ba ta iya kula da kanta, ko kuma kai abin ya zo mata ba tare da ta san shi ba. Sannan kuma da wannan wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada zake kaman ana kyamatanta, wasu ba sa su je kusa da ita, wasu kuma kiga an aje su irin anisa ma ba a zuwa kusa da su. To duk da dai a fannin wannan kasa ta mu ba ta gani irin abubuwan nan ba, to amma duk dai na cikin dalilin da yasa ake daina ake so a daina wannan stigma din da ake.
Menene muhimmancin tsafta a lokacin da mace take al'ada?
Tsafta dai tana da kyau ko da a ce ba mutum al'ada yake ba, to amma yayin da muke mace take al'ada yana da muhimmanci mace ta tsafta jikin ta. Dalili ko shine jini yana da karni, kuma yayin da mace ke al'ada in ba ta canja auduga da take amfani da shi yadda ya kamata, tana bari misali abu yana sinin ɗinta, to zaki dinga jin mace tana karni, mace tana wari haka da sauransu. To kinga tsafta tana da muhimmanci, mace dinga wanka da sauransu, tana canja kuma kunzu yadda ya kamata.
Kamar wasu irin matsaloli ne mace take iya fuskanta idan bata kula da tsaftar jikinta ba a lokacin da take jinin al'ada?
Cututtuka dai zan iya cewa sun hada da misali idan mace tana barin auduga ya dade a jikinta, akwai abin da ake kira toxic shock syndrome, wanda wannan kuma akwai matan da ake ga zai iya sa musu infection haka, wanda wannan kuma zaki ga mace idan auduga da take amfani da shi bai karbe ta ba, za ta dinga jin kaikayi haka, sai ke kurarraji sun fi so mata a gabanta. Akwai yanzu irin kunzugu masu kanshi da ake siyarwa, akwai abin da ake kira allergy, to shi ma kinga idan mace fatar ta bata son wannan kamshin, to shi kanshi zai iya sa mata infection da sauransu.
Wace shawara zaki ba ma mata kan tsafta don gujewa cin karo da waɗannan cututtuka da kika faɗa?
Yana da kyau mace ki sani idan kina amfani da auduga, wato pad bai kamata ki batta a jikinki ba har ta karfin awa 6, koda da jini akai koda babu, saboda in kika bari za ta dinga cin jikinki, kuma zaki samu infection da sauransu, kuma idan kika bari haka zaki tana wari. Sannan akwai abin da ake kira tampon, wato auduga wanda ake tura a cikin gaban mace, to ita ma bai kamata a batta tsawon awa 6 zuwa 8 ba, dalili kuwa shine ake kira toxic shock syndrome, shi ma wani infection da zai iya samun mace, kuma gaskiya ba shi da kyau kwata-kwata. Kamar yadda muka yi magana kaikayi infection, to shi kanshi mace yayin da take al'ada akalla za ta iya wanka su 2 zuwa su 3, sannan duk yayin da ta je ban daki ta yi fitsari ya kamata ta tsarki yadda ya kamata. Sannan kuma banda wannan shi kanshi pad din ya tabbatar mai kyau ne, wanda ba shi da kanshi, dan shi ma zai iya contribute wajen warin nan, sannan kuma wajen infection din. To abubuwan nan dai idan mace ta kare su za ki ga insha Allah ba ta samu matsala ba.
To a gaida Hawa'u a hirarta da Dr. Ni'ima. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa yanzu kan ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu muke rinye daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isiyaku Bala, magatakaddan kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwanni, kuma magatakaddan kungiyar direbobin manyan motoci na yankin yammacin Afirka, wanda ya fara nuna mana abubuwa da ke haddasa hatsarurruka akan hanyoyin Niger. A makon da ya gabata mun kai inda yake cewa
to kuma sannan Allah ya yi mana bayanin cewa da kalmusa gauga da duka irin al'amurai mu da muke duniya gaugawa tana tare da aike shaida abin da yake gaya maka
ma'ana ɗaya daga cikin babban tu'annatin lamarin shine irin gaugawa ko yawan gudu yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo hatsarurruka na manyan motoci
yawan gudu ina son ku gane an ka ce bangaren mu kai a kowa yana daga direbobin suna irin wannan mugun gudu su da biyasiyon mafi yawancin mugun gudu cikin da biyasiyon yan karken nan sun yi mushi faransu mandir labirite masu bis sun yi mushi kuma wata rana wani aksida masu ga provokes saboda sun zo cikin kugal nan sun tako bis kai mai talamka taho a gujen da suke yi mai talamka suna yan shi saki hayya shi diba al'umman da a cikin bis shi saki hayya shi ba su hayya sai shi kai kenan kaga shi ma gudu kankan shi na aika haɗura bisa wannan abu ai shi ne nake ce maka da gaugawa da gudu da kuma lalar da biyasiyon da ake na ana yi muna
to akasari wani bi ana ganin musamman manyan motoci sun fi yin balaguro cikin dare sosai kuma wani bi za ka ga cikin dare in sun samu fan wani bi ana pano de signalization inda aka san da kanuna mota ta samu matsala tana gyara ba a ganin shi hawwata ta zo ta shiga cikin manyan motoci ana yawan samu irin wannan hatsari shi ma
ana samu haka nan sosai wala gura domin ina faɗa maka idan ka yi lissahi da babban mota ba babban mota ko ƙarama ko tafarciki ne wanga tun can wajen karatun wani kwada an faɗa mura idan baka da triangle kuma kana aika nemin haƙƙi ka jajjera ba dole da signalization triangle kin nan da kaka gani ba yi shiga banza ba lalle ana samu ko ƙaramin mota an ka zo su ma akwai wanda ke mun cewa ba su tashi ba shi ma wannan ai doka ba ta rada shi ba mu muna amfani da abin doka ta ce duk wanda ya karatu technique shi ya san an ce da ya samu fan ce sa triangle gaba da baya in ka ji an ka zo an kai accident an ka shiga babu triangle ai ka san kuma da ko matsala wurin
ne haka zalika ma shi ma yawan loji fiye da kima tunda za ka ta ya ga mai balaguro ya san manyan motoci za ka ganin musamman wurin yin wani hawa ko da yaushe za ka iske duk inda wani hawa shike cikin kasa sai ka iske akasari manyan motoci sun kasa hayewa saboda ana tunanin loading da an kai musu yayi overtaking kuma yana sa wani bi ko su kwadi bisa gehe ko kuma su kasa wucewa ko su kwadi nan wurin kuma wannan yana haddasa hatsurtsura da dama
shawshaji ko lalle tabbas ko kwanan baya Rizal La Republique ya aiko mana tawaga ta musamman ta yi zama da mu tare da rufikin namu na birnin Kwanni da mulkin namu na birnin Kwanni su yi mana jawabi bisa wannan abu kuma duka abin da magajin garin mu na Kwanni da rufi da tawaga da an ka aiko mana daga Yamai duk bayanunukan da sun kai muna gaskiya ban gane su ba
game da
overloading ni dai nan da ka gani a matsayin na shugaba na direbobi West Africa overloading ne ban goyi bayan shi ba faransa man dukkan labirite ran gaya maka gaskiya saboda duk wannan loading na overloading din dun nayi aikin shi na gani naga abin da yake kama
babu alheri cikin shi
babu alheri cikin shi domin mafi yawanci a ƙarshe akwai rashin lafiya da yake jamu da riba sannan wannan gudu wanda kuka ga ana nan ana yi na Kwanni an gwada muna cewa da kaga shi babu kasar da tabba Niger gala
saboda mutane su san abinda ake yi ba na wasa bane finin su ma kin Niger ne ita dai daga nan har dogon duci ba a samu Niger rala ba shine gudunar kin mu na kwanko wanda kasar mu ta kware kenan success kin na anti yanke shi zai kun mu muna goyen bayan a yanke shi a dukkan tunaji bakin ta dai abinda mota ita
to muna yi musan musamman bangaren musamman direbobi wani bi akwai wadanda don su samu su dogon tahiya akwai abubuwan da suke hadiya wanda ke sa wasu kwana ba zai doke su ba kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hasarzurra wannan abin
wala zan iya faɗa maka wani abu guda duka ɗan adamu kowa da irin halittar da Allah ya masa
to madalla daga wannan tambayar ce za mu tashi a mako na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin namu na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da bakon namu Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci ta birnin Kwanni da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mun sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaishe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana
wasika ta farko ta hadin gwiwa ce tace salam VOA Hausa a yau kiran zai je ne kai tsaye zuwa ga hukumar INEC karin wa'adin lokacin da ta yi na tantance dan takara ya kara nuna mana cewa tana yi wa gwamnati mai ci aiki ta hada kai da gwamnati domin yin kutun gwila ga daukacin jam'iyyar adawa domin idan ba mu manta ba a baya an roke ta karin wa'adi amma ta yi kememe ta ki don haka kalubalanki hukumar INEC ki daina daukar bangare daya domin ki riga amsa sunan naki mai cin gashin kanta sako daga Nazifi Ibrahim rakan malam Shagari da Balaruwan Kanwa da baban gida IBB Giyawa da Faruku Mahekaro ga Sokoto wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ci gaba da gayyatar zigazigai a gwamnatin APC da hukumar EFCC ke yi hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake zargin gwamnatin nan da boye masu ɗabi'ar zarmiya a cikinta sako daga babba Haruna Bajoga da Ahmad Ladan Girkau shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi tabbas idan dai har kuɗi za su ci gaba da rinjayar nagarta a siyasar ƙasarmu Najeriya to gaskiya akwai matsala domin abinda muka ga yana faruwa kenan a zabukan fitar da gwani da jam'iyyar kasar ta muke gudanarwa a wannan lokaci domin duk cancanta da dacewar dan takara matakar aljihun shi babu nauyi to sai dai ya zama dan kallo Allah ya kyauta wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yan siyasar da kuka sha kai a zaben fitar da gwani a cikin jam'iyyu canza sheka ko yin wasu ƴan maganganu da za su iya tunzura jama'a da wasu ku ke yi hakan ba zai haifar muku da da mai ido ba kamata yayi kuma rawa waɗanda suka yi nasara baya domin jam'iyyar ku ta kai nasara a babban zabe mai zuwa wasika ta gaba ta hadin gwiwa ce tace to delegates sun kusan kammala nasu aiki na fitar da ƴan takara sauran masu kada kura'a su yi alƙalanci a zaben gama gari da ke tafe daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga
to masu saurare da alamar ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger wanda kuma daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu Charleston Mark ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata alheri wassalam.